Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 2 ga watan Maris na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin mata da dama a Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna bacin ransu a game da matakin da majalisun tarayyar Najeriya suka dauka na kin amincewa da wasu kudurori. A jamhuriyar Niger kuma wasu 'yan kasuwa a birnin Yamai sun rufe shagunansu yau Laraba domin nuna kin amincewa da sabon tsarin karɓar kuɗaɗen haraji da suka dauka a matsayin babbar barazana ga sha'anin kasuwanci. Kama kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman wannan karan akan tsadar man fetur. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dakarun Rasha sun ninka ruwan babban mai a wasu garuruwan Ukraine a yau Laraba, yayin da jama'an Rasha suka ce a shirye suke don sake tattaunawa da Ukraine. Kuma wani jigon 'yan adawar Rasha ya buƙaci al'ummar Rasha da ma na duniya baki ɗaya su gudanar da zanga-zangar nuna adawa da mamayar Ukraine da Rasha ke yi a kullum. Tashin hankalin na yau Laraba ya haɗa ne da lugudan wuta a birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da kuma wani ikirarin Rasha da ba a tabbatar ba cewa ta kwace birnin Kherson da ke kudancin ƙasar. A wani hoton bidiyon da aka saki a yau Laraba, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nanata batun bam da aka jefa a katafarin birnin nan da gidan talbijin ke ciki a birnin Kyiv wanda ke kusa da gidan tarihi na Holocaust a Babi Yar. Wannan ya wuce tunanin ɗan Adam. Irin wannan harin makami mai linzami yana nufin cewa ga yawancin 'yan Rasha, birninmu da Kyiv ba ko ne gare su, ba san komi ba game da babban birninmu da tarihinmu. Sun ba da umarnin shafe tarihinmu da ƙasarmu da dukkanmu baki ɗaya. Zelensky ya faɗa a jiya Talata cewa Rasha ta fara tsagaita wuta domin komawa kan teburin tattaunawa. Kasuwannin hannaye jari a yankin Asiya da Australia sun gaurayi a yau Laraba a daidai lokacin da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ke ci gaba da kawo cikas ga tattalin arzikin duniya. Ma'aunin kasuwar Japan ta Nikkei ya kare ne da kashi 1.6 cikin 100 adadin da ya kasa, yayin da kasuwar Shanghai ta China da TSEC a Taiwan dukkaninsu sun rufe da kasa da kashi 1 cikin 100. Kospi ta ƙasar Koriya ta Arewa ta kammala ne da ƙarin kasa da kashi 1 cikin 100. A kasuwar rana, ma'aunin kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da kashi 1.6 cikin 100, a yayin da Sensex ta Mumbai ta yi kasa da sama da kashi 2 a cikin 100. Ita ma S&P ASX ta Australia ta yi sama ne da kasa da kashi 1 cikin 100. A cinikin nan gaba, kasuwar hannun jari ta Dow Jones ta nan Amurka za ta ɗan taso kaɗan, yayin da ake sa ran S&P 500 da Nasdaq su ma za su ɗan ƙaru. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani aikin da 'yan sanda suka yi domin kawo ƙarshen zanga-zangar zaman dirshe na makonni 2 da ake yi a babban birnin New Zealand akan tilasta yin rigakafin COVID-19 ya rikide ya koma tashin hankali a yau Laraba. Masu zanga-zangar sun kona tantuna da wasu abubuwa yayin da suka yi watsi da sansanin su a harabar majalisar dokokin ƙasar a Wellington, inda suka tada hayaki mai yawa tare da barin tarin buraguzai da suka kona bayan da 'yan sanda suka kashe wutar. Wutar ta yi barna a wani babban sashi na filin wasa da aka buɗe sama da shekaru 2 da suka wuce. Masu zanga-zangar sun jefi 'yan sandan da kwalaben ruwa da wasu abubuwa yayin da suka tsere daga gurin. Aƙalla 'yan sanda 3 ne suka ji rauni mara tsanani. 'Yan sandan sun fara aikinsu ne da sanyin safiyar yau Laraba, inda suka yi kashedi ga masu zanga-zangar a cikin na'urar magana cewa suna wuce gona da iri kana aka yi kira gare su da su tattara nasu inasu su bar wurin. 'Yan sandan sun yi amfani da feshin barkono domin tarwatsa masu zanga-zangar. An kama aƙalla mutane 60 a cikin wannan aikin. Da yammacin jiya Talata ne shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabinsa na farko akan hali da ƙasar ke ciki da kalamai masu gauni da kuma damuwa ga mawuyacin hali da al'umma ke ciki da annobar coronavirus da tsadan farashin kaya da kuma rarraban kawuna a siyasance. Biden ya ce COVID-19 ta raba tsakanin mu a bara, amma ya ce a ƙarshe gashi dan mun hadu a wannan shekara. Yan majalisa sun rika tutoci masu launin shudi da ruwan zinari ta ƙasar Ukraine, kana ba da bata lokaci ba. Biden ya yi jawabi akan mummunan yaki da ake gwamzawa tsakanin Russia da Ukraine, inda ya sanar cewa Amurka za ta kulle sararin samaniyar ta ga jiragen Russia nan da nan. Ya ce kwanaki shida da suka wuce shugaban Russia Vladimir Putin ya nemi ya girgiza gimshikin zaman lafiyar duniya, yana tunanin zai iya yin yadda yake so. Kalaman da ya sa ‘yan majalisa a ɓangaren Democrat da Republican suka yi shewa suka tafa masa, amma ya ce Putin bai yi tunani sosai ba. Batun annobar coronavirus ya take cinyewa, kana kamar kullum batun tattalin arziki su ne suka ɗauki hankali a jawabin na Biden na farko da kundin tsarin mulkin ƙasa ta wajabta masa. A baya ya yi jawabi ga majalisun ƙasar lokaci guda, amma dai wannan ne karon farko da ya yi jawabi akan hali da ƙasar ke ciki.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Ƙasa da sahohi 24 da Majalisun Tarayyar Najeriya suka yi watsi da ƙudurorin da ke nema wa mata ƙari kan kaso 35 cikin 100 na muhimman makamai musamman na siyasa a ƙasar. Ɗaruruwan mata ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyi da dama sun fito zanga-zangar lumana domin nuna ɓacin ransu a game da matakin majalisun. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Matan da suka gudanar da zanga-zangar kenan suna kaɗe-kaɗe da ambaton cewa za su ci gaba da haɗa kai don a biya musu buƙatunsu. Ɗaruruwan matan ƙarƙashin ƙungiyoyi kamar su Action Aid da Rapa mai nema wa mata ‘yancinsu, ƙungiyar Wimbis mai kula da kuma taimaka wa mata masu sana’a da dai sauransu sun fito wannan zanga-zangar lumanar ne domin neman ‘yan majalisun dokokin Najeriya su sake nazari akan matakan da suka ɗauka na yin watsi da ƙudurin ba wa mata damammakin shiga cikin sha'anin tafiyar da ƙasa. NLB da ke zaman babbar wakiliya a ƙungiyar Action Aid a Najeriya ta bayyana cewa ya zama wajibi 'yan majalisun su sake nazari su zartar da ƙudurin zuwa doka don ba wa mata wakilcin da ya kamata a dama da su don su taimaka wa 'yan uwansu.
It is all because of the bill that was turned down yesterday on women representation, and those are the issues why we are saying that they need to go back and think again, and a lot of things are wounding us and nobody is discussing them. And so what we are saying is saboda shi ga al'umma mata ko ko yara ne, we want an equal environment for our children.
Yar majalisar wakilai ne wakiltar mazabar Isikwato Umunneochi Inkiruka Onyejocha ta fito rarrashin yan uwanta mata da su hakuri su koma gida a daura da marar sake nazari don fito da sabbin dabaru da za su taimaka musu wajen shawo kan maza su ba su haƙinsu.
Great Nigerian women, thought that we are good to go, what it happened, that's why I'm saying that the women should be calm, but you've made your point and that point is worth taking. We need to go back to drawing board.
Ga wasu daga cikin masu zanga-zangar da ƙarin bayani kan abin da ya fito da su.
Sunana Korea Idiahi, kuna cikin matan Wimbi, mun zo nan ne akan ƴan majalisa su kuma muka fara jin a ga inda za a yi da mata. Bai kamata a yi policy a ce a mata za a bar su a tayin baya ba. Indigenship muke so, mata mu zauna mu ne muka san zafin haifuwa, mun fito mun bar aikin mu mun zo nan mu taro, an bar mu ne a bakin gate, sai sa muna nan bakin gate, ba faɗa ba, ba yaji ba, haɗin kai ne muke so da su. Kuma muna san ƴaƴan mu suka je makaranta su gama su graduate su zo samu aiki, amma a aiki babu, a ce mata a ba ku zauna akan kujerar nan ba, duka duniya ban ga wani dan miji da mace ba ta haife shi ba. Saboda haka idan za su ce auto su za su zauna a kujeru 100, mu ba 100 muke nema ba, muna so kawai kasar mu na 35 kujeru mu kawai mu zauna mu yi aiki inda ya kamata, ai ba za su zo su nuna mana zafin mu ba, mu mata ne muka san zafin mu.
Sunana Hansatu Adegbite nice executive director na Wimbis. Tsakanina da Allah mun gaji matan Nigeria, wato abubuwan da muke gani a gida a cikin business akwai insecurity ya yawa, mata yanzu ba dama su kwanta su yi bacci su tashi da murna. To mun ga cewa akwai abubuwa da ke damun mata da maza da suke mulki ba su gane nauyin abubuwan da mata ke dauka ba, kuma mun ba su opportunity su zama shugabanmu, amma dai har yanzu abubuwa da yawa a gyara su ba. So yanzu abu da muke nema shine ku bari mu kara mata su zauna da ku a wajen da kuke daukan matake mata su yi magana ma duk matan Nigeria domin mu gyara garin mu
ita ma tsohuwar minister ayyukan mata malama Aisha Ismail ta bayyana rashin jin dadin ta kan wannan batu
tabbas ɗan majalisa sun wulakanta matan Nigeria kuma sun wulakanta Nigeria saboda duk kasar da tace yadda rabin al'ummanta ba za su iya zama su zauna su tsara rayuwar kasar su ba da rayuwar kansu to babu adalci a wannan kasa ai su ma mata mutane ne kuma a hana su a ce ba za su yi harkan mulki da tsare-tsaren yanda kasar su za ta ci gaba ba to wallahi dama rashin adalci ne kuma wannan mulkin mallaka ne
a ranar talata ne majalisar dokokin Najeriya ta yi watsi da kudurin nema wa mata kari akan kaso 35 a bangaren samun makaman siyasa dan dama da su Halima Abdurra'uf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdurra'uf Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Niger. ‘Yan kasuwa sun rufe shaguna a yau Laraba a birnin Yamai da nufin nuna kin amincewa da sabon tsarin karɓar kuɗaɗen harajin da suka ɗauka a matsayin babbar barazana ga sha'anin kasuwanci a wannan lokaci da ake fama da matsin tattalin arziki. Wakilin murya Amurka Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Watanni akalla uku aka shafe ana tantaunawa a tsakanin hukumomi da shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwa domin neman bakin zaren rikicin da ya sarke bayan da gwamnatin Nijar ta bayyana shirin so mazartar da wani sabon tsari mai amfani da wata na'urar tantance kudaden harajin da suka rataya a wuyan 'yan kasuwa masu babban jari sai dai har izuwa jiya ba a cimma daidaito ba mafari kenan kungiyoyin 'yan kasuwa suka umarci magoya bayan su rufe shaguna a wunin yau Laraba a birnin Yamai Alhaji Sani Shekarau shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje.
Yan ba kuma ce ba kamar wajen wata uku deje na yan fuye zo wajenmu. Shambar kuma sa mun ga mai wannan mashin da ake son a sabata da wani amfani a cikin Niger tun da karin bai kai yi shi ba. Kuma yan fuye ya yi yawa kuma yanzu kamar in kana da NIF pay lasin kasuwanci sai a ce sai ka hidda karamin kai babba yanzu dole-dole. To shine mun ka ga abun bai kamata ba. Mun ka faɗa musu yi wajen wata uku ba magana komi to shine yanzu sai mun ka yi takardu yau mun ka ce duka wanda a garin Yamai kowa ya aje kasuwancin shi ba mu kasuwanci dan muna neman a kire mu dan ai sulhu har ma gidan duwan ba mu aiki tarzitar ba mai zuwa kenan yan kasuwa ba mai zuwa ina ganin yan kasuwa nan Yamai dai da mun kai kira insha Allah kowa ya amsa kira dan kana gani gashi ko ina shagunan an ruhe cikin kasuwa babu aiki
a zagayen da na gudanar a wasu daga cikin kasuwannin birnin Yamai irin su Petit Marché da Grand Marché da kasuwar Wadata akasarin shaguna na rufe ko da yake a kewayen waɗannan kasuwanni masu saide-saide sun shanya kayayyaki kuma haka abin yake a kewayen kasuwar Katako lamarin da ya haddasa damuwa a wajen mutanen da suka je sayayya
sunana Zaidu ko abubuwan da kanana abubuwa dai dage unhwanin mutun dai yau duka shaguna an rufe muna kira gwamnatin da waɗanga kungiya ta 'yan kasuwa su tausaya mu talaka su shirya don mu samu sauki
ina zo sayayya sai muka zo muka iske ko ina an rufe kasuwa babu kowa gaskiya gwamnati ya kamata ta diba wanga abu da ke faruwa in ma bisa haraka tax in ne da take aza musu yake suke musu tsada kaya suna tsada sai ta samu su daidaita
wani wanda ya watsi da umurnin na kungiyoyin 'yan kasuwa ya bayyana mana dalilansa na bude shago a yau
alawali mai ga ka san mu kananan 'yan kasuwa muke ba mu da hankuri tun da bai yiwuwa ta ka to sai ka to kai da haida haka saboda da abin da kace ka kai mu iyalinka ranku ba mu iya likiya dan kasuwa shi na kasa wallahi in babu dan kasuwa babu kasa gawa zan samu kuɗi su shibe ma'aikata
a yammacin yau Laraba Prime Minister Ahmadu Muhammadu zai gana da shugabannin manyan 'yan kasuwa domin tantauna hanyoyin sassauta farashin ababen masarufi bayan la'akari da yadda farashin irin waɗannan kayayyaki ya cira sama a wani lokacin da ake shirye-shiryen azumin Ramadan yayin da ake ganin akwai yiwuwar taron ya taɓo matsalolin da 'yan kasuwa ke nuna damuwa a kansu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
a gaida Sule Mummuni Barma Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman kan batun tsadan man fetur a Najeriya.
A kusan kowane sashen jihohin Najeriya ana fama da wahalar man fetur wanda ya jawo tsadan man ga jama'a. Koyaya 'yan Najeriya suke ji a game da tsadar man na tattauna da wasu masu ababen hawa a jihar Oyo.
Suna Jibran Wanzan.
Kana da mashin ko mota?
Ina da mashin dai.
To ya magana tsadan mai?
Gaskiya tsadan mai muna fama da shi sosai. Sai dai Allah ya sauke mana. Saboda da muna sayan lita naira 140 yanzu lita abin da muke san 600 da 500. To sannan kuma wallahi bayan hakan idan ka je kamin ka same shi ka tarwacar saboda haka shi yasa muna roƙon Allah ya kawo mana sauki wannan al'amarin
kana doka wani lokaci a layi kafin ka sami mai
zan kai kaman awa daya da wani abu ina jiran mai don ko je ina ganin tun misalin karfe 4 nake sai wajen 5:30 na samu mania na samu mai wallahi kuwa
to anan birnin Ibadan gidajen man da aka bude ba su da yawa
gaskiya suna da yawa sai dai suna rufewa ne sosai sai sun ga dama su bude kuma idan an ka zo nan wajen layi da fadace da ba sai da komai ake samu haka ture wannan ture ka haka kuke ta fama da shi wallahi
babu jami'an tsaro a wajen sai da mai
to gaskiya wani wuri akwai wani wuri babu don na gidan mai guda inda muka je dai ba jami'an tsaro amma wancan wanda muka wuce akwai jami'an tsaro gaskiya
ko mutane na da yawa masu
suna da mai suna da yawa sosai kuma wallahi suna da yawa
sunana Alhaji Umaru nake ji mahuta
yaya batun man Petro
kaide sai dai a hankali ubangiji Allah dai shi kawo mana saki wanga al'amari tunda yanzu inda aka daukan mu naira 10 yanzu abinda aka daukan mu naira 30 ko naira 40 kuma ya dace don Allah a duba ga wanga al'amura talaka ya samu da an kai wani ho bai da halin ya hawo abun hawa sai dai ta yi kasa
dole to menene korafin masu ababen hawa tsadan mai ne ko mai
to masu korafin abun hawa abinda suka yi mana korafi su dai abun hawa mai ya baci da tsada don haka ba su dauka sai ka shiga mota a ture mai mashin ya ce bai doka dole sai ya kara ma kudi in ma ka zo inda ya ka dauka ka naira 30 ya ce sai ya hada ku ko biyu in ba haka nan ba sai da ya kwasa saboda tsadan mai wani yana kwana biyu kwana uku yana layi yana jiran mai bai samu ba don haka don Allah a tausaya ma talakawa talawa ka ga da su akai ko ba haka ba duk inda an kai don ga da su akai don Allah a tausaya musu saboda Buhari na shi ya ka kokari amma don Allah mata maka nasu ba shi goyon baya saboda kasar ga ta samu gyaruwa don Allah a zauna lafiya fatan mu
kamar anan birnin Ibadan wani sashi ne ko wace shiya ne mai fi tsada
to mu gaskiya inda ya himmu na tsada mu dai nan a kinyale nan ta sama express nan da yake da tsada saboda kaga da nan wandon duk ana kai mu naira 50 yanzu dai in bai da ba an kama ku ku biyu an ka dauke ku naira 100 ba mai mashin bai zuwa ya kamata kuma dole mun kawo mai magana ya kawo mana korafin mai to kaji abinda ake damuwa kare mu yanzu
to su masu mota nawa suke dauka
dukan masu mota bari magana da masu mota suna dauka mu naira 50 su kansu yanzu sai su naira 100 daga naira 100 ba su dauka mu sai dai ka tai kasa yawwa to shine muke son a tausaya mana don Allah talaka bawan Allah ne a tausaya mai don Allah ga halin da ake ciki na rayuwa saboda tsadar rayuwa mun gode
kalla hulu yam to amma wannan sadan man yanzu inde ana bayyeta shi ma talaka mutunci ne ko ba wai mai ne da tsada ba amma yakka ko talakawa wanda suna da gidan mai suna cin talakawa mutunci ba wai gwamnati ne ke dame mu ba mun muke da mai kanku kanmu don ba mu same ce wai akwai kudin karam mai amma ko ware mu da zigire ki gidan mai suka aje mai a gidan mai ba fitar da su ba suna jira ko me zai fito a bakin gwamnati ta jiya kada gwamnati su fada kalima amma gwamnati can gaba ba su fada kalima ba amma dai ana cewa talaka mutunci
amma masu gidajen mai suna korafin cewa suna kukan cewa ba su samu isasshen mai daga depot me zaka ce
wannan masallan dukiya ce ba abin da ke safe gwamnati ana da ita amma dia kan da senator the federal rep of the federal as of rep su a kan da suke da gidan mai can bangirin da yake fito ma da mai suku su ci mutunci talakawa inda shugaban kasa da kuma taki shi muka jira yi magana ga inda yake so ga babin da bake so bai binda ga binda bana so bai kafa kalima ba to ya ka baya ni soto dole ci mutunci talakawa in shugaban kasa ce to ga bin ne ka bukata ga abin da yake so duk kuma taki akan cewa kada ci mutunci tantaka don shi da shugaban mu kada da mutalaka ana nan da dame mu
akwai wani shugaban kamfanin mai na NNPC na Najeriya ya ce ba a tura mai gaba ɗaya domin ana son a yi waje road da wani mai da an ka samu gurbatacce da aka kawo daga cikin kasashen waje
to yanzu an ba dama Dangote ina da depot ba gwamnati ya ba da dama ba in ana bukata bi kudin du gaba kidaya Nigeria ba wanda da fi Dangote guti kuma ina da depot mi ya sa shi ma ba tika da dadi shi ba duk kuma take ba cewa talakawa da ka ana bayan shet mi kesu to da ina da ne farari na shi a kin ma da ta take ma da taka amma shi da kanshi ba karfin da yake da shi da yafi nan shugaban kasa shugaban kasa da kanshi ma bai kalima ba to mu da talakawa duk abin da kowa ya gar mazai amma dai ina so a taimake ma talakawa a duba 2003 wa zai goya bayan su kun ba mu bane suna afani da mu a sa ma cikin rana a sa ma cikin ruwa mun san wahala
Lari ni ne mi Lari wahala mai abin da muke jira mu jira dai Allah ya kawo mana jabe mun sa wahala mun jabe baba Buhari yanzu mu ne kisa mu ne shada mai mu ne shada abinci mu ne lokaci jenoto 700 shinkawa buhu daya muke siya 700 yanzu 33 yanzu mu muna jira Allah ya kawo mana ranan jabe dukuna mu san abin da zamu yanzu ba mu da yanci mu sai mun zaba Allah ya kawo mana ranan jabe dukuna za ku ga abin da za yi
ka ganin cewa tsada abinci daga Allah ne kuma ba Najeriya ɗaya take da tsada abinci ba
to me amfani gwamnati in abu yayi shada ai ya kawo yayye sho mai arha ya kawo mana in mutum sai ya sho mai arha ya kawo mana talakawa mana talaga suka zabe su
ya hake ji game da wannan tsadan mai
a tsadan mai nan mu shugabani muke gani laifin su tunda har yanzu ba su yi magana ba kashi ne mai dai ka shiga goshulo in ka shiga goshulo ko ina cikin gari goshulo ba inda zaka je ka samu mai dan wannan ne mu a manya shugaba har yanzu bai fita bai magana ba
kuma a wannan rana ka sai lita ta mai
lita na mai ina zaka samu gashiya goshulo moto aje yake baka samu maka shiga duk na gashiya
to black market fa irin man
bayan gida zaka shiya galan daya 2500
mai lita nawa
lita biyar ta biyar ne 2500 muke siya
to ana samu a kasuwa
da kirki samu ana samu shi kadan ka da dare za su sayar musu su kawo da rana su sayar mana haka abinda ake mana kaga mu mun zabe su su suna jin darin su yaran ki suna London mu muna nan gurin nan muna san wahala ba su kula da mu ba ranan jami za su take su naji hayya 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 ranan jami ne zamu gari mu ba za mu zabe su ba ba za mu zabe su ba
saboda tsadan mai
saboda tsadan rayuwa gaba daya rayuwa mu gaba daya yake cikin hadari baya yi wa ga shiga hanya kace zaka je Maiduguri jikinshi anka ina dan haka zaka je ka dawo
sunana Muhammadu Sani to tsadan mai dai ubangiji Allah shi hore mu na abin sai shi dai ne zamu ce al'amarin Najeriya kan sai hankali abinda muka roko ubangiji Allah shi hore mu kowa abinda zai sai inda tsada ta yi muna gani to ba mu gani ba kaga abin mu bai magani ba
kuma kana nan tsadan mai kuma ba ku gama bane ko ya
to ina mai shike in ka tai gidan mai an ruhi
kana nan donnan birnin ibadan babu mai
to babu kanto na gidan mai ruhi shike ina mai shike mai ga bulaki maki mai na mun samu abu da gidan mai in tsada ta ai muna mu biya babu lahi Allah ya sauka
amma wasu na cewa ana samun daddakun gidajen mai da suka bude
to mu kan dai nan ba mu gani ba babu sauki kuma to tunda babu sauki ba sai mu dangana ga Allah mu biya ba Allah shi hore mu na abin yi baki iya kan magana take na Hassan Umar Tambuwal
muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Auto Abuze dan jinkir ka yanke shawara game da dan wasan Reynes Kamal Din Suleiman wanda ya samu rauni gabanin babban wasan karshe na samun gurbi a gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 da Najeriya karshen watan nan an dai hutar da dan wasan mai shekaru 20 tun sa'ar da ya samu rauni a wurin samun horo makonni biyu kenan bai samu takali da ba a wasannin League 1 guda biyu da Reynes tayi kuma yanzu fatarsa ya hanzarta samun sauki yayin da muhimmin wasan karshe na shiga gasar cin kofin duniya da Super Eagles Najeriya ke kara kusantowa kocin Rico Otto Addo zai jinkirta yanke shawara akan kwararren dan wasan yayin da yake shirin ambata sunayen ɗan wasansa a ranar 25 ga watan Maris shekara ta 2022 za a yi wasan farko a Keko Stadium sa'annan Blasters za ta yi tattaki zuwa Abuja a MKO Abiola National Stadium don zagaye na biyu na wasan. Babban jami'in zartarwar Asante Kotoko Nana ya amfansa ya ce za a matsawa Kotoko ta sayar da ɗan wasanta na gaba Frank Ituga Mbela muddin magoya bayan kulabun basa zuwa kallon wasa a stadium. Gwamnati ta dage haramci da ke hana masu sha'awan kwallo zuwa kallo a filayen wasa fadin kasar shi yasa the Pakistan Warriors na saran za su samu kowane magoya bayan su a ranakun wasannin su nana ya amfansa na kiran magoya bayan Kotoko su cike filin wasanta mai kujeru 40,000 duk lokacin da za su yi wasa yadda za su tara isasshen kuɗi na kula da dan wasan dan kasar Kamaru in ku magoya ba ku zuwa stadium ta kaka za mu iya kula da Bela Alatilas za mu sallamar da shi mun rage bashi injina na yawa amfansa zakaran gasar cin kofin Africa wato AFCON na Senegal Sadio Mane ya bayyana cewa bai yi magana da Mohamed Salah wanda a tare suke wa Liverpool wasa babbayan wannan lokacin rudani da Sadio ya barar da bugun penalty cikin mintunan farko na soma wasan Mane dai ya daga daga ragun maza zuwa jarumi bayan da ya saka bugun penalty da ya ba Senegal nasarar lashe kofin Africa karon farko a tarihi Senegal ce ta samu penalty da soma wasan kuma kasancewa Salah ya san Mane ne zai buga sai ya tafi yayi magana da mai tsaron gidansu Abu Gabal wanda ya kama kwallon da Mane ya buga na penalty ni da Mo Salah ba mu yi magana a kansa ba Mane ne ya fada wa Kyo Golazo YouTube channel lokacin da aka yi masa tambaya akan wasan karshe na samun gurbi a gasan cin kofin duniya da Senegal za ta yi da kasar Masar ina jin ni fa har yanzu ina tunanin kofin Africa na ne amma kuma wasa ne mai muhimmanci wadda ke da tasiri gare ni da kuma mutane na da wannan muka iso karshen labarin wasannin Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice
to baban lai a takaice zakarun Rasha sun yanka ruwan babban mai a wasu garuruwan Ukraine a yau Laraba yayin da jama'an Rasha suka ce a shirye suke don sake tattaunawa da Ukraine kuma wani jigon yan adawar Rasha ya buƙaci al'ummar Rasha da ma na duniya baki daya su gudanar da zanga-zangar nuna adawa da mamayar Ukraine da Rasha ke yi a kullum tashin hankalin na yau Laraba ya hada ne da lugudan wuta a birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da kuma wani ikirarin Rasha da ba a tabbatar ba cewa ta kwace birnin Kherson da ke kudancin kasar kasuwannin hannaye jari a yankin Asia da Australia sun gaurayi a yau Laraba a daidai lokacin da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ke ci gaba da kawo cikas ga tattalin arzikin duniya ma'aunin kasuwar Japan ta Nikkei ya kare ne da kashi 1.6 cikin 100 adadin da ya kasa yayin da kasuwar Shanghai ta China da TSEC a Taiwan dukkanin su sun rufe da kasa da kashi 1 cikin 100 Kospi ta kasar Korea ta Arewa ta kammala ne da karin kasa da kashi 1 cikin 100 a ƙarshe wani aikin da 'yan sanda suka yi domin kawo ƙarshen zanga-zangar zaman dirshe na makonni biyu da ake yi a babban birnin New Zealand akan tilasta yin rigakafin COVID-19 ya rikide ya koma tashin hankali a yau Laraba masu zanga-zangar sun kona tantuna da wasu abubuwa yayin da suka yi watsi da sansanin su a harabar majalisar dokokin kasar a Wellington inda suka tada hayaki mai yawa tare da barin tarin buraguzai da suka kona bayan da 'yan sanda suka kashe wutar wutar ta yi barna a wani babban sashi na filin wasa da aka buɗe sama da shekaru biyu da suka wuce
to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokanan aikinmu da wani sabon shirin ta misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da yake ni gabatar da shirin da Julla Discretion da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC